bayan godiya ga Allah da salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kwanaki suna gudewa, awanni suna tafiya, wani na bin wani, zamani yana tafiya daransa da ranarsa, ba na wani minti da zai zo mana ko awa ba sai muna ƙara kusantan wata mai alfarma, watan Ramadan, watan azumi, watan qiyamul layli, watan asham da tahajjudi, watan alqur'ani, watan ibada. A kowace shekara al'ummar musulmi a kowane sashi na duniya suna ɗanɗanar zaƙin gabatowar watan Ramadan, saboda wata ne da ake buɗe ƙofofin aljanna a cikinsa, ba a kyale ko ƙofa ɗaya, ake rufe ƙofofin wuta a cikinsa, ba a barin ko ƙofa ɗaya a buɗe. Mai kira yake kira, mai jela yake yin jela da umarnin Ubangiji, ya baji alkhair aqbil, ya kai mai aikata alkhairi kusanto, matso, taho zuwa ga rahmar Ubangijinka. Ya baghi shar aqti, ya kai mai aikata sharri da alkaba'i da mugun nufi da bakin ciki da keta da hasada, ka taƙaita, ka taƙaita. Wannan mata saboda dangin alkhairan da ke ciki, musulmi ke ɗanɗanar zaƙinsa a kowace shekara. Gwargwadon yadda imani ke bunƙasa a cikin zuciyar mutum, gwargwadon yadda yake jin cewa idan watan Ramadan ya wuce, ko da wannan wata yana da daɗi, yana da lagwada a dukkan shekaru, to amma fa mu al'ummar jihar Kano tantanarsa ya ƙaru sama da sauran shekaru da suka wuce baya, daɗinsa ya daɗu a bisa ga lagwadar shekaru da suka wuce baya. Domin in da auren ya zama watan azumi da qiyamul layli da tahajjudi da sadaka da umara kadai, to yanzu fa doriya akan haka ya zama watan shari'ar musulunci. Domin mutane wanda kunnowarsa ke da wuya ranar ɗaya ga wata, shari'ar musulunci za ta fara gudana a aikace 100% a jihar Kano insha Allah. Hukuma ta yi dukkan tsare-tsaren da ya dace, tsare-tsaren da za ba ta bi insha Allah, domin tabbatar da wannan guri namu wanda ya lullube zukatan dubbai ko miliyoyin musulmi a ciki da wajen Najeriya. Tuni hukuma ta bayar da kwangilan gyara kotuna, da kaina na zagaya waɗansu kotuna da aka yi aiki don in zama shaida, don in ga gaskiyar abin da aka yaɗa a labarai. Hukuma halin yanzu din nan a wannan kwanaki tana gudanar da taron ƙarawa juna ilimi na musamman, da daɗin ilimi, da daɗin ƙwarin gwiwa, da wayar da kai ga alƙalan da za su yi aiki a kotunan shari'ar musulunci. An tilasta musu sun rufe kotunansu sati biyu ko sama da haka, suna ta halartar darasi safe da yamma a makarantar koyon aikin shari'a ta Malam Aminu Kano da ke nan titin Jami'ar Bayero. Jama'a da dama shaida ne akan wannan, ana ta ba su ilmomin da za su taimaka musu a fagen gudanar da aiki da shari'ar musulunci. Allah akalli wannan na nuna mana, na isar mana saƙon kyakkyawar niyyar hukuma dangane da karɓar shari'ar musulunci. Bugu da ƙari, al'ummar gari gaba ɗaya, kowace unguwa ana ta kafa kwamitocin tallafa mata, ana gudanar da wa'azuzzuka da laccoci don saboda ƙoƙarin yaƙabbar na da rage ta, don ƙoƙarin yaɗa alkhairi da faɗaɗa shi, wanda wannan wani al'amari ne mai zaman kansa da yake nuna cewa al'ummar jihar Kano fa ba su yarda da wani tsari in ba tsarin shari'ar musulunci ba. Tuni a kasuwanni, ƴan kasuwa da masu sana'o'i sun kama kwamitoci a tsakaninsu. Tuni majalisar malamai ta jihar Kano tare da haɗin gwiwar kwamitin aiwatar da shari'ar musulunci a jihar Kano sun tsara lajjoji da darussa da wa'azozi a kasuwanni daban-daban, a masu sana'o'i daban-daban, a tunda an yi wa'azozi a wafa, an yi kasuwar kurmi, kasuwar rimi, ƙofar ruwan bai, hatta kasuwar masu sayar da kayan miya da ke dakata ƴan kaba, duk ana ta tsara lasoci don ƙoƙarin wayar da kai. Kuma alal haƙiƙa a kai kawo da muka yi a wannan kasuwanni, mun ga kwaɗayi, mun ga kulawa da damuwa da san a zo a aiwatar da shari'ar musulunci a wurin da dama daga cikin kasuwanni sun tsaya tsayin daka ƙwarai da gaske wajen kafa kwamitoci a tsakaninsu na yaƙar ɓarna da alkusu da ke gudana a tsakaninsu. Muna fatan masu irin wannan himma Allah ya sanya musu albarka a kasuwancinsu, ya sanya musu a zurriyarsu, ya sanya musu a gidajensu. Allah ya kare su daga sharrin mabarka. Ya ‘yan uwa, shari'ar musulunci mutuncinmu ne mu duka, babu yanda za a yi samu cin nasara sai da goyon bayanmu mu duka. Dole ne ‘yan kasuwa su ba da haɗin kai ta hanyar nesantan albushi, da awo da mudun da ba da shi ka auna ba kai. ‘Yan kasuwa su ba da haɗin kai wajen hana junansu takuɗa abu mai kyau da mara kyau. Muna da labarin ‘yan kasuwan da ke sayo shinkafa tirela ɗaya ko buhu ɗari ko ɗari biyu, sai su je su sake sashi a sito nasu, su farke buhunan, dama suna da waɗansu buhu yamti, suna da inji da zai sake ɗinke bakunan buhun, sai a sake ɗora shinkafar inda tana buhu ɗari. Yanzu in suka sake ɗurawa irin tasu, sai ta koma buhu ɗari da ashirin ko da talatin. Inda sun saye ta akan kowane buhu ɗaya kilo hamsin, yanzu kowane buhu idan ka saye shi ka je gida ka auna, sai ya baka kilo 45 ko da shida. Hurhudin da ke kai an sake cika waɗansu buhunan, an fito da shi kasuwa an sayar a farashin kilo 50. Akwai masu irin wannan cikin ‘yan kasuwa, akwai kuma waɗanda suka tsaya tsayin daka, sai sun nasihance su cikin junansu, sai sun ja hankalinsu, in ba su daina ba ma za su danke su da ƙarfin tsiya a je a danka su a kotun shari'ar musulunci daga ɗaya ga watan Ramadan. To dukkan waɗannan ayyuka ne masu muhimmanci da ake son ‘yan uwa su yi taimakekeniya da juna, su hana su a tsakaninsu. Mu sani ya ‘yan uwa, ta'amuli da riba haramun ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya tsine wa mai ba da riba, Allah ya tsine wa mai karɓar riba, Allah ya tsine wa mai rubuta an bayar ko an karɓi riba, Allah ya tsine wa shaidun da suka yi shaida a kan mu'amala da riba. Mutum hudu din nan manzon Allah ya ce homsawa, kafaɗa da kafaɗa suke da juna wajen la'antar Allah ta hukun. Dan me za mu yi ta'amuli da riba a cikin rubutun kasuwancin mu? Manzon Allah ya faɗa cikin wani hadisin daban na Abdullahi dan Umar, wancan kan hadisin Muslim ya ruwaito, amma wannan na Abdullahi dan Umar, manzon Allah ya ce za ta bayatun bil'ina wa akadtum aznab al-bakr wa raditum bid-dara wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallallahu alaikum zullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum. Yace idza tabayatun bil'ina, idan ku kai mu'amala da ina, nau'in mu'amala fi riba, an faɗe shi don ya tafi kowace kala ta riba ba shi kadai ba. Shi ina yadda yake, mutum ne ya zo wurin ka yake son ka ba shi rancen kuɗi naira 1,000, sai ka ce kai ba za ka ba shi kuɗi ba, amma kana sayar da atamfofi ga tini guda ka sayar masa 1,000 bisa da cewa zai biya ka 1,000 nan da karshen wata, sai ya karɓi turmin atamfa. Bayan ya karɓa kuma sai ka ce da shi, in ka yarda na sayi wannan turmin atamfar 800. Sai ya baka turmin atamfa, sai ka ba sai ko kai kuma ka ba shi 800. Kaga wannan tsinifiyar da kuka yi da bashin ɗazu daban, ma'ana kana jira kuma nan gaba a karshen wata ya baka naira 1,000. Kaga dai wayo ne na cin riba. Amma da ɗinka ce ga 800 ka bani 1,000, shine sai kai wannan wayan tsammanin ka Ubangiji ba zai gane ba. Sai ya wahayi zuwa ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, idza tabayatun bil'ina, idan kuka yi dabaran cin riba, kuka rinka mu'amala da wannan a tsakaninku da juna, wa akadtum aznab al-baqari, ku kuma kai rikau da jelar shanu, wato kuka damu da kiwo da noma da fatauci ba ruwanku da addini, in karsana ta mutu a nan hankali kake tashi, an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka damu ba, in an taba mutuncinka ko sarautarka ko makaminka a nan hankali kake tashi, an ci mutuncin addini ba ruwanka, an ci mutuncin musulmai baka damu ba. Taraktum aznab al-baqar kenan, waraditum bizar, kuma kuka yadda da noma kadai ba ruwanku da bautar Ubangiji, kun zama kawai ɗan rayuwa ta materialism, me za a ci, me za a yi sutura, wanda gida za a gina, wata irin mota za a yi, wata mace za a aura, har kawai ba ruwanku da addini ko masallaci ko ilimi ko islamiyya ko takawa ko zikiri salatin annabi, ba ruwanku da wannan. Wa taraktu al-jihad fi sabilillah, kun kyale jihadi ya mutu ya zama tarihi. Sai dai ku karanta Badar da Uhud da Khandaq kawai dan ku kosar da junanku yunwar san labari, ba dan ku dauki darasi ku mai mai ta Badar a yau ba, ku mai mai ta Uhud a yau ba, ku mai mai ta Khandaq tsakanin Abuja da Lagos da Bayelsa ba, haka kawai kun kyale jihadi ya mutu. In kuka yi wannan, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah zai saukar muku da wani kaskanci, Allah zai saukar muku da wani wulakanci, la yanzi'uhu, ba zai dauke shi ba, hatta tarji'u ila dinikum, har sai kun koma addini. Gaskiya ne kaskancin nan ya zo mana a yau, gaskiya ne cin mutunci ya zo, ana cin mutuncin mu a kasar nan, ana cin mutuncin addinin mu da sarakunan mu da malaman mu da ƴan siyasar mu da ƴan majalisar mu na jami'a na jiha da na tarayya da gwamnonin mu, ba mu da kima a idan gwamnatin tarayya ta kwaji, ba mu da kima a idan annan kasar nan. Idan kuna tsammanin yan ofisi za su yi ta'addanci ne kaɗai a Lagos wani ya lafiya, to ga su sun zo Abuja, ba wai ga magarin mutum suka daka a kan titi ba, dan majalisa aka daka ya gudu, aka tafi da motarsa da kuɗi a cikin 200,000 duk kun da aka bar wasa labarai. Amma abinda ƴan sanda suka yi na himma da ƙwazo sun harba tiyagar. Wannan shi ne kaskan, shi ne wulakanci. Dan majalisan da aka daka, dan majalisa ne ɗan yankin arewa, dan majalisa ne musulmi, ba dan majalisa ne dan kudu wanda yake arni ba, dan a nuna mana cewa ba mai cikin komai ba. Wannan shi ne kaskancin da manzo Allah ya ba da labari cikin wannan hadisi, gashi ya tabbata. Babu yanda za a yi Allah ɗauki cikin mun koma addini, sarakuna su koma addini, ƴan kasuwa su koma addini, gwamnoni, taimomi, ƴan siyasa, kowa ya koma addini. Wallahi in ba haka ba za ka sare kuɗin ko ba za ka samu damar cin su ba, ba sai da kwanciyar hankali za ka ci kuɗi ba. Lallai ne a yaƙi ɓarna a tsakanin jami'an gwamnati tun kafin shari'a ta zo. Akwai jami'an gwamnati karɓan albashin matattu, kana aiki a wata ma'aikata sai ka mutu, sai a ke sanar da hukuma zo wata sallar da kanka na fitowa, waɗansu kinannun suna nan suna karɓa su da kuɗi. Akwai manyan jami'an gwamnatin da suke karɓan albashin ma'aikatan da babu su a ma'aikata, ma'aikatan 100 ne sai a yi ƙarfin rai su zama 150, kuma a rinka yin bota duk wata ana fitar da albashin waɗannan a matakai na albashi daban-daban. Waɗansu la'anannu tinannu ƴan haram suke ɗauka su ci, duk wannan fa ya fi karo da shari'ar musulunci. Masu wannan ya kamata su duba tun kafin a fara shari'ar musulunci, su ji tsoron Allah da Ramadanu na da tahowa, su sani fa rayuwarsu ba su da tabbas. Daga cikin jami'an gwamnati akwai masu kwangila ta ƙarya, ya fitar da naira 1,000 akan abin da 100 aka saye shi. Dama in sun tashi kwangila aka ce ga ma karfin din nan za a sayo, sai sun tambaya a kasuwa kudin sa nawa ne, aka ce naira 100, sai su ce ku ƴan kwangila ku kawo quotation naku, sai wannan yake zan kawo su 150, wanda yake zan kawo su 300, wanda yake zan kawo su 800, wani yazo ce zan kawo su naira 1,000, sai su ɗauki kwangila sai su bayar da wanda yake zai kawo shi a kowane guda ɗaya naira 1,000, bayan sun san 100 ake sayarwa. Amma sai su kira wasu bayan sun basu kwangilan, sai ka san mun san kuɗin sa a kasuwa karta san kar, ko muka ce za mu baka 1,000, to wannan 1,000 ɗin ba taka kuke ba kai ɗaya, kai dai kowane ɗaya da za ka kawo mun baka 200,800 ɗin ta musu, amma ka sa hannun 1,000 ka karɓa. Haka ake a ƙananan hukumomi, haka ake a gwamnatin jirga, haka ake a federal government da abin da ya fi wannan muni. Mu sani cewa dukkan wanda ke cin dukiya ta haram, ko ta hanyar kasuwanci ko aikin gwamnati, ko ta hanyar zamba, ko ta hanyar yaudara, ko ta hanyar haɗa fetur da kananzir, ko ta hanyar haɗa abu mai kyau da mara kyau, duk wanda yake dukiya ta haram ya sani cewa wallahi tallahi sai ya biya a ranar tashin kiyama. Abinda zai hana ka biya a ranar tashin kiyama ɗaya ne, ba istighfari bace, ba salatin annabi bane, ba gina masallaci bane. In ba ka gina masallaci ko ka istighfari ko ka je aikin haji, waɗansu malamai sun faɗa ma ƙarya suka yi masu yaudare ka, wallahi ka je ka tare a Ka'aba ka yi ta karanta Qur'ani daga yau har ka mutu, bayan ka saci kudin karamar hukuma ko na jiha ko na wata ma'aikata a gwamnatin tarayya, wallahi tallahi Allah ba zai yarda ba. Dan wannan haƙƙi ne tsakaninka da bayi, Allah baya yafi haƙƙin tsakaninka da bayi, ko kai ismi fari sai haƙƙin tsakaninka da shi. inda biya ka sha ko kai ta ko kai zina haƙƙi ne tsakaninka da Allah in ka je kai wannan sai ya ci amma haƙƙi tsakaninka da mu kawa wace kudin mu a jaha ko a karamar hukuma ko a ina ne kai zamba kai yaudara ka hada abu mai kyau da mara kyau ka sayar ka cutar da mutane wallahi duk istighfarinka da kiyamul lailinka da aikin hajjinka da umarka ba zai ku cika ba ga wadan Allah abu guda biyu za ka yi kafin ka mutu ɗaya daga cikin biyu ko dai ka nemi mutane su yafe maka idan sun ce mun yafe shi kenan idan wannan ba ta yi ba ka ɗauko abinda ka saka ka mayar musu abinda ka damfare su ka mayar musu in ma ka rufe inda suke kai su ka rufe inda suke baka san su ba ka yi sadaka da kuɗin amma wallahi in ba haka ba ranar tashin kiyama ladan azumin ka da sallar ka da umarar ka da hajjin ka da ginin masallacin ka da islamiyyan ka da zumuncin ka da hatsi na wayo da karaba da ramadana ka bayar duk ladan sai a dauka a bawa in ma wai an karba din an baka lada sai a karba sai a rabawa talakawan da ka saki biyu wadanda ka zalunta ka fuskanta su wani wadanda ka zalunta ka fuskanta duk wani hanyar da ka zalunta in duk wannan ya kare baka biya ba sai a dauko zunubin su sai a loda masa sannan a kora cikin wutar jahannama Adi ibn Umayra yake cewa naji manzon Allah ya ce dukkan wanda muka dora shi kan wani aiki haka tama na miji ya tabba ma bauko sai ya boye allura ko abin da yake sama da allura to zai zo da wannan abun gulul ne a cibiyar yawmul qiyama gulul kamar dukiyar ganima da mutum ya sa ta ratiya masa a wuya wa man yadul ya'ti bima qalla yawmul qiyama haka za a ratiya a wuyan mutum ya zo da shi farfajiyar qiyama ko wani kallon shi lokacin da manzo Allah ya faɗa wannan hadisi sai wani bakin fata cikin mutanen Madina ya tashi yace ya manzo Allah karbi mukamin ka bana su rike ko masnashin dinka rike aikin darakka da ka bani rike aikin saya man na wata bot da ka bani bana su manzo Allah ya ce me ya faru yace na ji ka ce wanda yake da wanda yake da kaza kaza manzo Allah ya ce ina tsara mai mai sawa yanzu ku sake ji dukkan wanda muka dora wani aiki to ya kawo mai yawan sa da kanan dinsa fa ma huti ya mihu akal duk abin da doka ta baka na albashi da alawansu da kudin kwanan daji in ma ka je dajin ka kwana to sai ka karba ka'idar aiki ta baka wa man duhi ya minhu ta wa ma nuhi anhu ta duk abin da aka hana shi kuwa doka ba ta baki bai dauka to ya daina in ko ba haka baran tashin kiyama zai zo da shi a lafiya a wayan sanan tashin kiyama ga hadisin kinkira ba ne sai ba wani mutum ne annabi ya baki tsaron kaya ko dai kayan ganima ko sadakar zakka kafin araba sai ya mutu yana mutuwa aka zo aka bayar manzo Allah labari sai manzo Allah ya ce huwa fil dar yana huta cikin firsu kan ana huta sahabbai suka je gidan su bayyana wani irin aiki yake su bintika sai suka samu riga guda ɗaya da ya sata cikin dukiyar ganima kafin araba ita ce ta kai shi cikin wutar jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nawa ake ba kananan hukumomi a kowane wata akwai karamar hukumar da ake bata miliyan 30 akwai wadda ake bata miliyan 25 akwai wadda ake bata da 7 nawa ake baiwa jihohi akwai jihar da ake bata miliyan 800 akwai mai 900 akwai jihar da ake bata miliyan 1 kowane wata na duniya daga federal government tun da suka mamaki zuwa yanzu me aka yi da su wallahi sai an yi lissafi ranar tashin kiyama kwamishinan ma'aikatar ilimi kiwon lafiya walwala da jin daɗin jama'a da taitar duni kuma sanin industry information wace ce sai a manzo da dawo dan majalisar karamar hukuma kowa sai an tabbai shi ran tashin kiyama yayi bayanin abin da ke karkashin sa yaya aka yi aka tafi sai yayi bayani kirkira babban riga ya sata manzo Allah ce huwa fi nari yana wuta yanzu kirkira su nawa muke da ga hadisin Umar bin Khattab yaki aka je Khaybar hadisin Muslim kenan wannan hadisin kirkiratu ne cikin Bukhari hadisin Umar Khaybar aka je yaki wadansu sun yi shahada sai sahabbai suka rusu wuce sai ce wani yayi shahada manzo Allah na jin wani yayi shahada manzo Allah na ji wani yayi shahada sai manzo Allah ce la bai shahada inni ra'aytuhu fi an-nar fi aba'atin ghalla na dai shi ne cikin wuta saboda wata abaya da ya sata babban riga shi ma sata ba wando babu jamfa babu kuma wallahi wannan shine jibirin shugabannin mu da dukkan azzalimin cikin mu tun daga azzalimin karshen sama zuwa azzalimin karshen ƙasa tun daga gwamna ko minista ko shugaban kasa ko chairman na local government daga sama kenan har ka zo ƙasa fasinja mai boye maka fayil din baka ba shi wani abu bayan da albashi ta wata mai majiki da ƙarya har yanzu zuwa yan akawu akawu din na local government gwanayen shirya bota ta ƙarya kenan duk suna da kansuloli kasan satar da ake yanzu a Najeriya wato ma kudin hukumar gaba ɗaya kasawa ake akan faifai a Araba
musamman a waɗansu ƙananan hukumomi kasawa ake araba a ware chairman ga nasu kansiloli ga nasu head of department nauni kaza ga nasu waye ga nasu ƴan ƙananan akawu ƴan ƙananan da su nasu hakimi na wannan gundumar ga nasu DCO ga nasu ofisa na SSF na wannan yankin ga nasu a wani wurin da lalacewa ta kai lalacewa har da babban limamin kofar haiti shi ma ga nasu wallahi duk sai sun yi bayani ranar tashin kiyama wata ku yawmal turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ina kira ga yan kasuwanmu, Ramadanu na matsowa suna ƙara farashi. Na manta da suka da wani bawan Allah ya kawo mun take da dukkan farashi bambanci tsakanin makon da yake da wannan makon kadai, tsakanin buhun shinkafa da buhun gero da buhun masara da na sukari, bambanci da aka samu tsakanin makon jiya da makon yau an fara samun bambancin naira 20 naira 30 40 Ramadan din na matsowa kuma ana ƙara samun bambanci. Wannan wani irin dafin imani ne, wani irin dafin kyautawa ne? Shin ba ka so addu'ar manzon Allah ta shafe ka da yake rahimallahu ra'an samhan idza ba'a samhan idza iftara wa samhan idza iftara? Manzon Allah ke Allah dukkan mutum mai saukin hali lokacin da ya sayar, mai saukin hali lokacin da ya saya, mai saukin hali in ya ji karban bari, manzon Allah maka addu'a ce Allah ya dukanka. To amma kai baka dukan yan uwanka ba, yanzu ya dukanka Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ku ji kan wanda suke kasa, wanda ke sama shine ubangiji zai dukanku. To ba ku ji kan bayan Allah ba, ku zo ku dauka gafarati, ya zai Allah ya dukanku, ya zai Allah ya dukanku. Kwa samu kudin ya zare albarka, kwa samu kudin ku hadira bala'i yan fashi, kwa samu kudin ku hadira dukkan musibu, duk wannan sakamakon safa Allah da rikin tausayi da imani. Ku ji tsoron Allah, ya ku yan kasuwa ku sauƙaƙe farashi don kuma Allah ya sauƙaƙe muku ranar tashin kiyama. Wani bawan Allah ne ya tashi mutuwa, sai aka ba wa mala'iku labari ku gafarta masa, sai ake tambaya ta za a tambaye ta ce kai ko me ne wai ake gafarta masa? Yace karshen kowace shekara idan an zo kafin a shiga sabon shekara sai in bincika takarda ta wa nake bi na bashi na biya, wa nake bi bashi sai in kirawo shi, wanda yake da kudin biya ya biya, wanda rabi yake da shi ya kawo rabi an yafe rabin, wanda baya da komai ma ya je na yafe masa dan kar in shiga sabon shekara da bashi. Suka ce to wannan abin da kake da shi kai ma Allah ya yafe ma duk kuskuren da kai tsakanin ka da shi, je ka shiga aljanna. Na biyu, akwai manyan jami'an gwamnati a halin yanzu irin tsohuwar kayan nan da suka dade a ma'aikata suke karban albashin wanda suka mutu, suke karban albashin yanzure ƙarin ma'aikatan da babu. To gwamnatin jihar Kano ta kafa kwamiti a yanzu kwanan nan, kwamitin da zai bincike dangane da irin wannan azzaluman ma'aikatan da hukunta su ta hanyar da ta dace. Irin ma an kama su za a ajiye su zuwa ɗaya ga watan Ramadan, mu ga me zai faru. To yanzu haka irin waɗannan sun fara zuwa wajen waɗansu bara gurbin malamai suna musu tsubbu, ana yanka ana binne rago da rai, ana binne ɗan akuya da rai, ana binne kaza mai wake-wake da ranta, wai dan saboda kaccata shi ka ji dan Allah wani zalunci. Abinda suke zalunci ne, kuma suke ƙarin zaluncin da ya fi shi duhu, kuma dan a kyale su su gaba da zalunci. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duniyar nawa take yau? Ina sarkin musulmi Bello ko Abdul Karimi, Musa ko Abdul Salami sun wuce wannan makami, ba a san ɗaya wanda ta rage ba. Umarin dallaji korau ya mutu a kuma su sallau, haka yaro ɗan sa kosau ba su Alhaji yau a zazzau su a bashi. Ina Aliyu Baba, ina sarkin Kano Alu, ina Abdullahi, ina sarkin Kano Sunusi, ina sarkin Zazzau Aminu, ina su Alhaji, ina su Usmanu na Gogo, ina Sardauna Gamshi dan kwarai. كم أهلكنا قبلهم من كم هل تحس منهم من حال أو تسمع لهم ركزا؟ نو يا رجع دنيا وهي ثورة كان جنس مرير ونسكون لسكوتي بل لن تنافيك لنك صافي دما بدي يدم فرا ويكو نعجي على تكن ظالنسي منا ننسى لدى قمنتي ونن كوميتي يأي أيكي تريب ستري منا أدعى بقمنتي تكرفف ونن كوميتي كتسا مسا بايكي تسكم مسا أكالا منا تارد ونن بمبز نكوميتي dan saboda waɗannan ba ta garin, wannan ba ta garin insha Allah sai an magance duk yadda suka yi. Jama'a, mu ribace wata Ramadan da ke zuwa wata ne na addu'a, mu ribace shi wajen addu'a ga shari'an nan, duk masu mata magudi Allah kariya su, mu ribace shi wajen addu'a alkhairi ga wannan addu'a. Ya Allah ka taimaki wanda suka zo da ita, gwamnonin da suka ce za su yi shari'a da 'yan majalisa
da dukkan masu mara musu baya, cikin malamai, cikin alkalai, cikin sarakuna, cikin hakimai, cikin yan sanda da sojoji, da dukkan bangarorin jama'a, ya Allah ka taimake su. Me ya amfani da Ramadana din nan wajen addu'a ga cewa ya Allah azzalimin da sai ka kashe yan uwan mu a Lagos, ya Ubangiji ka karya su, ya Ubangiji ka damara su. Jami'an gwamnatin da suke mara musu baya, Obasanjo da yake mara masa maya, ya Ubangiji ka karya, ya Allah ka damara shi, ya Ubangiji firgita shi, ya Allah tsorata shi, ya Allah hana shi sakewa, ya Ubangiji hana shi kwanciyar hankali da walwala. Duk wani makiyin addinin musulunci Allah kare shi, duk wani mai taimakon addinin musulunci da iliminsu da mulkinsu ya Allah ka taimake shi. Muna roƙon Allah ya taimaki ɗan wannan kwamiti, ya ba su ikon yin aiki na adalci. Muna ƙara jaddada musu a madadin wannan mimbari, a madadin dukkan jama'ar wannan masallaci, a madadin dukkan wani musulmi mai cikin musulunci, cewa wallahi muna tare da gwamnati akan wannan, muna tare da kwamiti akan wannan, akan su yi aikinsu babu tsoro babu ja da baya. Kuma dukkan wani malami, ƴan tsuffu, ƴan sihiri da suke kokarin su lalata wannan aniya, suke mugunyar addu'a, ya Allah ka karya su, ya Allah ka tona asirinsu, ya Allah ka fallasa su. اللهم أصل لنا دينا الذي هو اسم شعرنا وأصل لنا دنيانا التي فيها مآتنا وأصل لنا آخرتنا التي إليها مآتنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى الصلاة.